بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بايحكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم مرسادوا أيو الصبر شاتك وسنكو شانودي غوتن جماد الآخرة shekara ta 426 bayan hijira, wanda ya daidai da 23 ga watan 7 shekara ta 2005 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 77. Zamu tashi babul wara'i wa tarki shubuhat. Babul wara'i wa tarki shubuhat, babin da yake magana dangane da tsantseni da kuma kaucewa al'amurra masu rikitaswa. Babin da yake magana dangane da tsantseni da kuma dukkan waɗansu lamurra masu rikitaswa. Lafazin alwara, wato tsantseni, shine barin abin da baya da amfani, ko kuma barin abin da zai iya cutar da kai. Malamai suka ce al'amurra dangane da amfani ko rashin amfaninsu kashi uku ne. Al'amari na farko, al'amarin da yake mai amfanarwa. Al'amari na biyu, shine wanda yake mai cutarwa. Abu na uku, shine wanda baya cutarwa, baya amfanarwa. Cikin dukkan lamurra, in ka kalle su ta mahangar lissafi, za ka fita da wannan sakamakon. To, wara'u shine mutum zai nisanci guda biyu cikin waɗannan al'amura. Ya nisanci al'amarin da yake mai cutarwa, sannan kuma ya nisanci al'amarin da yake ba ya da amfani. Kullum zai yi abin da yake mai amfani. Ina fata an fahimta. Yayin da zuhudu kuma shine mutum ya nisanci abin da yake mai cutarwa kadai, amma zai iya yin abin da yake baya cutarwa, baya amfanarwa, sannan kuma zai yi abin da yake mai amfani. Haka waɗansu malamai suka fassara. Idan muka kalli wannan kason da wannan bayanin, sai muga cewa da zuhudu, az-zuhud, da kuma alwara, cikin guda biyun nan wanne ne aka fi samun tsantseni a cikin su? Sun yi tarayya cewa kowanne yana da tsantseni. Wanne ya fi tsantseni a bisa ga wannan bayani da muka yi? Alwara. To, amma waɗansu sai suka akkasa qadiyar, wato zanto zuhudu shine ya fi tsantseni sama da me? Sama da alwara. Domin wato az-zahid shine mutumin da yake yatruku ma yadur wa yatruku ma la nafa fi. Sai zanto alwari'u minan nas shine wanda yake yatruku ma yadur lakinnahu la yatruku ma la nafa fi. Ina fata an fahimta. Wato kenan, da mai zuhudu da mai wara'u, wanne ne ya fi tsantseni? Mai zuhudu shi ne ya fi tsantseni sama da mai wara'u. Ina fata an fahimta. Domin shi mai wara'u shi ne wanda duk abin da ya san zai cutar da shi ba zai yi shi ba. Shi ko mai zuhudu, ba zai yi abin da zai cutar da shi ba. Doriya akan haka, duk abin da ya san ba ya da amfani, ko da ba zai cutar ba, to ba zai shagala da shi ba. Ina fata an fahimta. To, wannan babi abin da za mu karanta zai kawo mana nassoshi na Al-Qur'ani ko na hadisi wanda suke nuna wato shar'anta alwara'u, mutum ya zanto mai tsantseni a rayuwarsa. Duk abin da kasancewa zai cutar da kai, to bai kamata ka aikata shi ba, sawa'un cutarwa a duniya ko kuma cutarwa a lahira. Duk abin da zai cutar da kai ka nisance shi, sawa'un wannan abu magana ce ko aiki ne. To, wannan shine alwara. Sannan tarku shubuhat, abin da ake kira da shubuhat, ababai masu rikitaswa, ababai masu daure kai. To, abu yakan zama ya rikitas yayin da ya kasance yana da sifa guda biyu a haɗar juna. Ɗaya siffar wadda take nuna halacci, ɗaya siffar wanda in an lura da ita ta iya nuna haramci. To, sai ka rasa yaya za ka yi, shin halal ne shi ko haram ne? To, bari irin wannan abu ya fi amfani sama da yinsa. Ina fata an fahimta. Wannan shine shubha, domin wannan shine al-ishtiba. To, kuma abin da ke haifar da ka samu ishtibahi cikin abu shine shin nassi ya nuna ko bai nuna ba, ka jahilci nassi a kai. Kana jin tsoron kai, kana jin tsoron kuma ko an haramta, kaga ya rikitar da kai. ta iyewa kuma ga nassin ka samu a gabanka, sai dai ka rikice dangane da dalala ta nassin, shin ma'anar nassin tana gaskatuwa akan wannan abin ko ba ta gaskatuwa akan shi? To kaga anan matsalar ka ba nassi bace, matsalar ka shine mai ma'anar nassi. Wannan abin da nake son in ce ko in aikata ko in ci ko in sha ko in yi tufafi da shi, shin nassin nan da ya nuna hani da shi yake ko ba da shi yake ba, shin zai shiga fadin wannan nassi dan ya zama an hana shi ko ba zai shiga ba dan ya zama to yana cikin jeri na halal? Ina fata an fahimta. To kaga wannan ya zama amrun mushtabih. Idan suna da yawa sai a ce musu al-mushtabihat ko a ce ash-shubuhat ko a ce al-mushtabihat, duk dai abu ɗaya ne. To wannan babu abinda zamu karanta hadisai da suke nuna wara'u tsantseni da kuma hadisai da suke nuna wato barin dukkan abu mai rikitarwa. Don haka duk abin da ya rikitar da kai cewa halal ne ko haramun ne, to alama ta imani shine ka nisance shi kar ka yi shi har sai ka samu nassi karara da ya nuna halalci sannan. Ina fata an fahimta. قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد. فدين الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتكون تمانينسا ابنه مي سوكي bayan ko shi abune mai girma a wajen Allah. Wannan yana da alaka da abin da ya wuce baya a cikin ayat, wato da Allah ce izatalqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Ya tajita abinda da kuka rinka cafar shi da harsunan ku, kaji wani ya faɗi labari kai ma sai harshen ka ya cafa ya je gaba ya faɗa, kai ma daga jin an faɗa sai ka je gaba ka faɗa, kuna tsammanin abu ne mai sauki bayan ko abu ne mai girma a wajen Allah ta'ala. Ya tajita an ce wani ya yi sata, ba a bada shaida da sun nuna wani ya yi satan ba, labarin ka ji sai ka je gaba ka faɗa, shi ma wancan da ya ji sai ya ɗauka ya yaɗa. Kuna tsammanin abu ne mai sauƙi ku yi ta faɗin haka bayan ku abu ne mai girma faɗin haka tunda ba ku da shaida kai. An ce wani ya yi laifi iri kaza, an ce wani ya yi rashin kirki iri kaza, ko wance ta yi laifi iri kaza, shikenan sai ku ɗauka ku je kuna yaɗawa ba tare da kuna da tabbaci a kansa ba. Wato dai wannan zai shiga cikin dukkan mutumin da zai ji labarin da babu tabbas a kansa amma ya ci gaba da yaɗa shi bisa ga cewa haka abin yake ɗari bisa ɗari. To wannan ya zama abu mai laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga a nan gurin wato kenan yana daga cikin wara'u na mutum lokacin da ya ji labari ya yaɗa ko kar ya yaɗa. Kar ya yaɗa shi ne ya dace da wara'u, domin yaɗa wannan za ta iya cutar da kai, kana ganin ba komai ba ne bayan abu ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya ta zo cikin jerin ayoyi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar ayoyi goma a jere a cikin suratul nur, tun daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum bal huwa khairul lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al ithm. Har yanzu fadin Allah subhanahu wa ta'ala walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim. Ayoyi guda goma da Allah ya saukar dan ya kare ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha dangane da zargi na masu zargi da suka yi mata cewa mazinaci ya ce ko ta yi zina. Allah ya saukar da aya ya kare ta su ya wanke ta ta tascewa ba ta da laifi a cikin suratul nur. To cikin wannan ya jita-jitar da aka rika yi cewa ta yi kaza alhalin ba ta yi ba, munafikai ne suka fara yaɗa abin. Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ne shugaban da ya kitsa wannan kissa ta ƙarya ya kuma ɗauki nauyin yaɗa ta. To cikin waɗanda suka tattauna a kai har akwai mummunai ga imani ga hijira amma su ma suka sa bakin su a ciki cewa ai an ce ta yi kaza, ai an ce ta yi kaza. Daga cikin su akwai Hassan ibn Sabit, akwai Mista ibn Usaka, daga cikin su akwai Hamna, wanda waɗannan dukkan su sahabbai ne masu falala ga imani kuma gashi sun yi hijira, amma tasirin ya jita-jitar da munafikai suka yi su ma sai suka tsoma bakin su a ciki. Wanda Ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da ayar sai ya kawo narkon azaba akan shi wanda ya kitsa kissar shine Abdullahi bin Ubay bin Salul. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, lalle waɗanda suka zo da wannan labari na ƙage na ƙarya wata tawaga ce daga cikin ku, wanda suke da'awar su ma mummunai ne. Su suka ƙago wannan labari na zargin matar Annabi da cewa ta aikata alfasha. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum, kar ku yi tsammanin hakan sharri ne a gare ku ko zurriyar gidan Annabi ko ku zurriyar gidan Sayyidina Abubakar Siddiq, hakan ba zai zama sharri ba a gare ku irin yadda munafikai suka yi nufi. Bal huwa khairul lakum zai zama alheri a gare ku, domin idan ya zanto Allah zai saukar da aya ɗaya har guda goma don ummu na Aisha, wannan bai zama alheri a gare ta ba? Mana in sun so da su bata ta, sai kuma hakan ya zanto falla suka bata, ƙara mata kambe suka yi na sarauta ba tare da sun farga ba. Sai Allah ce li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowanne ɗaya daga cikin mutanen da suka tsoma baki suna da gargwadon abin da suka yi tsibir wuri na laifi, suna da gargwadon kasansu na zunubi. An gane ko? To sai aka ce mai wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, amma wanda ya dauki kaso mafi tsoka daga ciki ya yada wannan jita-jita, wato Abdullahi bin Ubay bin Salul, to yana da azaba wanda take mai girma. Ina ba za mu fahimta? Halu shahid dai anan gurin shi ne. Ubangiji ta'ala ce iz talaqawnahu bi alsanatikum, ku tuna lokacin da iz talaqawnahu bi alsanatikum kuke cafar wannan labari da harsunanku, kaji an faɗa kai ma kawai sai ka je gaba ka fesa, ka je gaba ka yada. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, sai ku rinka faɗa da harsunanku irin abin da ba ku da ilimi a kai, ba ku da tabbas a kai. Wa tahsabunahu hayyinan, kuma kuna tsammanin abu ne wanda yake mai sauki faɗin irin wannan jita-jitar da ta shafi haƙƙin wani ɗan uwanka musulmi, sawa'un shugaba ko wanda ake shugabanta, sawa'un malami ko mai neman ilimi, sawa'un basarake ko attajiri, mace ko namiji, aka faɗo wani abu da zai zama ɓatanci a gare shi, ba ka da tabbas kai ma sai ka ɗauke wannan magana ka ci gaba da yaɗa ta a haka ba tare da kana da tabbas ba. Shine wata kuluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, kuna faɗa da harsunanku irin abin da ba ku da ilimi a kai. Wa tahsabunahu hayyinan, kuna tsammanin sa abu ne mai sauki kawai a kashe a wannan hira, a dandalin hira, dandalin tattaunawa, a cikin lokaci, a raka rana tafiya a hirar la'asar, shikenan kun ɗauka abu ne mai sauki. Wa huwa inda Allahi azim, bayan ku abu ne mai girma a wajen Allah. Ashe abin da ya kamata shine mu zanto masu tsantseni wajen tattaunawa akan dukkan abin da ya shafi mutuncin wani musulmi, kan abin da za a ce yayi ba tare muna da sai da ƙarar ba akan cewa yayi din. Ya kamata mu zanto masu tsantseni a kai. Ba su kaɗai ba, ga dukkan musulmi. Kar ka takaice ta akan su Hassan bin Sabit, ta shafi kowa da kowa. Su ne sababin saukar ayar, su za su ta fara shafa cewa abin nan da suka yi ba su kyauta ba, amma hukuncin ya zama tabbatacce. Don idan muka takaita ta akan su, to sai ya zanto cewa ya ba wanda yake da laifi sai wanda ya zargi gidan annabi. Idan an zargi gidanka da gidana da gidan shi da gidan wani mutum kuma ba a yi laifi ba, wanda kuma hukuncin gamamme ne dukkan wani mutum da za a zarga. Sai dai zargar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da muni doriya akan zargin gidana ko gidanka ko gidan wani mutum da ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam, saboda darajar annabi, saboda kimarsa, saboda matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa tsoma baki cikin abin da ya shafi gidansa ta hanyar batanci da rashin mutunci, to shi yasa Allah baya yafewa. Allah baya yafewa, Allah ya yi narkon azaba. Dan da aka saukar da ayar akan wancan wanda suka wuce, da aka ci gaba sai aka kawo wata ayar da ta shafi kowa da kowa. Innal ladzina yarmuna al-musannati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Lallai waɗanda suke zargin, suke kazafi ga mata mummunai, waɗanda suka gafala dangane da laifin da aka ce sun yi, su sun gafala ma ba su taɓa tunanin shi ba, amma sai a ce sun yi. Ba ta taɓa tunanin zinawa ma ko ya tsasa a zuciyarta, amma sai a ce mata mazinaciya. Al-ghafila ɗin kenan, ba gafala ta wauta ba, gafala ta rashin tunanin ma ɓarna. To masu irin wannan shi ne Allah ce lu'inu fid dunya wal akhirah, Allah ance su a duniya da lahira. Kaga kenan ba ta babbe a yau irin mai zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Don wannan aya ta gaskata akan su lu'inu fid dunya wal akhirah, Allah ance su an tsine musu albarka a duniya da lahira. Walahum azabun azim, kuma suna da azaba mai tsanani mai girma. A yau shi yawma tashhadu alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, ranan da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaidar munin abin da suka yi. Kafa ta ba da shaida kan ga abin da mutum ya faɗa a gidan duniya, ya zauna a loko kaza, a kallo kaza, a majalisi kaza, da shi an zagi Nana Aisha ko an zagi Hafsa ko an zagi wata cikin ummahatul mu'minin, bakin sai ba da shaida, hannun sai faɗa, kafarsa ta faɗa. Yawma izin yufihimullahu dinahum alhaq, a ranar Allah zai cika musu sakamakonsu na gaske tabbatacce wanda ya cancanta su ya hau kansu. Ranar tashin kiyama kenan. وقال تعالى ان ربك لبالمرصاد, وبنجي تعالى ce lalle ubangijinka yana nan a madakata, wato inda yake leken kowa, yana inda yake hangen kowa, yake ganin kowa, yake lissafe wa kowa aikin sa, maganar da ya faɗa da abin da ya aikata. abinda wannan ke nuna wa mu zanto masu takarzun da Allah yana leken mu, Allah yana hangen mu, Allah yana jin mu, yana ganin mu, yana sauraron duk abin da muke cewa, don haka sai mu yi takatsantsan duk abin da zamu furta da baka wanda zai zama neman yardarsa ne, ba wanda zai zama kare dokokinsa bane. Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه ورواه من طرق بألفاظ متقاربة أنكر قولنا حديثي لك نعمان ابن بشير الله شكار الداء غريش yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, lalle halal a bayyane ki, lalle haram a bayyane ki, abinda duk aka bada izinin yin sa aka ce ayi ta fuskar nassi na alqur'ani ko hadisi to kaga ya zama halal bayyanan ne, abinda duk aka hana yin sa ta fuskar nassi na alqur'ani ko hadisi to wannan ya zama haram bayyananne. Duk inda aka yi amfani da kalmar harama cikin alqur'ani ko cikin hadisi to abin da ke nufi wato an haramta mutum wannan abu bisa ga nassi karara, kaga ya zama haramun bayyin. Duk inda aka ce ahalla ko uhilla a cikin alqur'ani ko hadisi to kaga wannan halal ne karara wanda baya karban wata ma'ana sai halal. Ubangiji ta'ala ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kaga kasuwanci ya zama halal tsantsa, riba kuma ta zama haram tsantsa wanda babu kokonto a cikin shi. Ina fata an fahimta. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'am mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Ubangiji ta'ala ce an halatta muku farautar cikin ruwa lokacin da kuke sanye da harami na aikin haji, an halatta muku kwa iyayi. Amma farauta ta sarari bayan ka sanya ihrami na haji ko umara ka kulla niyya haramun ne kai, amma farauta ta cikin ruwa su ka kamo kifi wannan an halatta, shine uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, an halatta muku duk abincin da ke cikin ruwa, mata'an lakum wa lis-sayyara dan amfanin ku a matsayin ku na mazaunan gida ko matafiya, wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma, amma an haramta muku farauta ta fako ta sarari ku ce za ku kama barewa ko zomo ko kurege ko dukkan wata dabba da ba a ruwa take ba, an haramta muku wannan matukar kuna cikin harami. To kaga haza halalun bayyinun wa haza haramun bayyinun, duk inda zaka dauki wannan cikin alqur'ani ko hadisi zaka yi samun sa, sina innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sai manzo Allah ce wa bainahuma umurun mustabihat, amma tsakankanin su akwai lamurra masu rikita su waɗanda sai mutum ya kasa sa su cikin aji na halal ko cikin aji na haram, to kaga sun zama masu rikita suwa kina. Shi ne na ce sababin da ke haifar da rikicin adamul ma'arifati bin nas, mutum ya kasa sanin nassi, dai idan ka san nassi ai magana ta riga ta kare, to yanzu kai baka san nassi ba da ya haramta kana jin tsoron kai, to kaga ya rikitar da kai kenan. Ko kuma ka san nassi lakinnaka tashukku fi dukhuli hadhihi al-hadisati bi'ainiha fi umumi an-nas, kana shakka kana taraddudi shin wannan abin zai iya shiga cikin nassin ko ba zai shiga ba, dan kaga anan wurin yanzu ba nassi bane matsalan ka dalalatun nas. Ina fata an fahimta. Ko kuma nassi ne am wannan qadiyya khassa, shin wannan qadiyya tana iya shiga cikin wannan am din, ko kuma nassi ne am kana jin tsoron kar umumin yanzu ko akwai taksisi a gefe guda, ko nassi ne mutlaq kana jin tsoron ko akwai taqayidi a gefe guda, ko nassi ne da kake jin tsoron kila ya kasance mansukh lakinnaka la ta'rifu an-nasikh, shi akwai wanda ya shafe shi ko ba wanda ya shafe shi haka yake, kana taraddudin wurudun nasikh, kana taraddudin akwai nasikh ko babu, to kaga nan ya zama amrun mustabihun, amrun mustabihun bai rikita suwa, an gane ko, dan ya iya kama ya iya shiga haram ya iya shiga halal to shine sai zama ya rikitar umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas daiwa daga cikin mutane ba su san su ba fadin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa daiwa daga cikin mutane ba su san su ba wannan ya nuna kadan daga cikin mutane sun san su sune ar-rasikhuna fil ilmi tabbatatu cikin ilimi malamai waɗanda su kullun suna ta'amuli da karatu to su za su iya sanin wannan hukuncin amma sauran mutane ko ɗaliban ilimi na kasa-kasa ba lalle bane su san hukuncin dole ne rikitar da su ashe kaga annabi bai kore ilimi ga dukkan al'umma ba a'a sai kore shi a me kaso mafi yawa cikin al'umma kuma dama a cikin kowane karni a cikin kowane gari na duniya tsakanin masu ilimi da marasa ilimi kam su suka fi yawa marasa ilimi su suka fi yawa to shikenan la ya'lamuhunna katsirun minan nas shikenan ya'lamuhu qalilun minan nas ina fata an fahimta to sai manzo Allah ya bayar da kaida fa man taka shubhat dukan wanda yana sanci yake yayi a shubhat lamurra masu daure kai ko masu rikitarwa istabara li dinihi wa irdi to ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa abin nufi duk lokacin da abu ya dimautar da kai shin halal ne ko haramun ne me ya kamata kai ka nisanci shi adal akalle karka aikata shi in nace ne karka ci in nace ne karka sha har sai ka samu nasi karara Allah zai yuzilu hadhihi shubha wa yuzilu hadha al-labd sai ka samu nasi da zai kawar maka da wannan rikicin wanda yake nuna eh halal din ne ko haramun ne shi ne manzo Allah dukkan wanda yana sanci shubha istabara li dinihi wa irdi ya kubuta da addinin sa da kuma mutuncin sa wa man waqa fi shubhat wanda ko ya auka cikin shubha waqa fi al-haram to ya auka cikin haramun kenan karra'i yar'a hawla al-hima kamar makiyayi ne da yake kiwo a gefen shinge lafazin alhima na nufin dukkan wani wuri da aka kewaye aka yi masa hurumi ko dai aka sa waya aka yi fensin din shi aka kewaye shi ko aka sa katanga aka kewaye shi ko kuma aka sanya iyaka irin iyakokin da muke sawa tsakanin gona da gona to wannan shine alhima iyakar abu karra'i yar'a hawla alhima kamar makiyayi da yake kiwo a kusa da iyaka dab da iyaka ta gonar wane ko ta lambun wane yushiku an yarta a fihi saura kiris ya auka cikin wannan shingen don ya keta hurumin wannan abu da aka kewaye ba a san wane shiga wato abinda manzon Allah ke nuna wa idan mutum yana jema shubhat to lalle yana jema mai haramun kenan an gane ko sai ce ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara ku ji kowane sarki yana da iyakarsa ta mulki ana ku saurara ku ji wa inna himallahi maharimu iyakokin Allah sune ababan da ya haramta malamai sun fassara wannan jumla ta ala wa inna likulli malikin himan da ma'ana guda biyu suka ce ko dai manzon Allah ya kawo ne dan tabbatarwa wato kowane sarki ya halatta ya kafci wata ƙasa ko gona ya kewaye ta zanto gandun sarki don a cikin wannan hurumin da ya kewaye ya rinka kiwatar dabbobin da suke na baitul malin musulunci ne ko dawaki waɗanda ake fita jihadi da su kowane sarki an ba shi lasisin ya yi haka da wannan manufar ya samu wani fili a bayan gari ya samu wani gando a bayan gari a zagaye shi a ce gandun sarki ne ko dajin gwamna ne ba wanda zai kiwo a ciki sai shanun da suke baitul mali dama an kawo su ne na musulunci an kawo ganima kafin araba kaga kwanakin da za a yi kafin araba za su buƙaci kiwo sai a zuba su a cikin wannan shinge da aka kewaye ko an kawo zakka ta shanu ta raƙuma ta tumaki da awaki kafin araba to kaga anan gurin za a sa su cikin wannan shinge dan za su buƙaci abinci har kafin zuwa lokacin da za a raba kila raban ya dauki kwana biyu ko kwana uku ko sama da haka gurgudan yawan dabbar gurgudan yadda aikin yake to wannan shi yasa aka baiwa dama ga sarki na musulunci ga amirul mu'minin ya kafci waje ya kewaye shi a matsayin gando ne dan a rinka kiwatar dawaki waɗanda za a fita jihadi da su ko dabbobi na zakka ko dabbobi na baitul mali domin a yi amfani da su ko wani ya kawo shanunsa guda biyu ko uku waɗanda suke suna da nono ya ce wannan shanun na kawo su ne a matsayin wakafi ga marayu duk nonon da za a fitar kullum a bayar da marayu kaga za a ciyar da su ne a wannan gandu na sarki to waɗansu malamai suka ba da wannan ma'ana cewa abinda hadisin ke nufi kenan ta ƙarere manzo Allah ya kawo wannan dan ya tabbatar da cewa an baiwa sarki ko shugaba na musulmi damar ware gandu dan ya zanto yana karkashin gwamnati ko karkashin baitul mali, ba wai nashi bane shi a matsayinsa na sarki ta yadda in ya mutu ya yansa ci gado, a'a, na al'ummar musulmi ne, na gwamnati ne, shine ala wa inna li kulli malikin himan. Domin in ba sarki ba, to kuma bai halatta ba wani mutum kawai je yanki daji ya kewaye gidan shi kadai ke wace dabbobinsa, wannan haramun ne. Bai halatta bai je ya samu ruwa a daji da jama'a suna kaiwa su shayar da dabbobinsu ko su yi amfani da shi, sai ya kewaye shi ya masa katanga mai yadda shi nashi kadai, wannan ya zama haramun, ya zama kwaci. Ina fatan kun fahimta. Duk daji wanda ya kunshi ciyawa da za a iya kiwata, wanda ya kunshi ruwa da za a iya amfana da shi wajen sha ko shayar da dabbobi ko noman rani, ba shi halatta wani ya je ya kewaye shi ya mayar da shi mallakarsa. Akan bar shi ne kofarsa buɗe ga sauran mutane, tunda manzo Allah ya ce mutane suna yin tarayya cikin al'amura guda uku, suna yin tarayya cikin ciyawa, suna yin tarayya cikin ruwa, suna yin tarayya cikin wuta. Waɗannan al'amura guda uku ana buƙatuwa zuwa gare su, duk kowa na da buƙatarsu a kowane yini. Mutum na da buƙatar wuta domin dafa abincinsa, domin dumama abincinsa, domin kaza kaza cikin al'amuran da suka shafi rayuwarsa. To kaga wuta ɗaya ne daga cikin sinadarin rayuwa don amfani da ake da ita. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Wanda ya shiga ma'anar wuta ta garwashi da za a sa gungumen itace a gasa, ya shafi ma'anar wuta ta lantarki. Ya kamata duk jama'a su yi tarayya ciki don larura ce ta rayuwa. Wane mutum? Kaga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan mutane suna tarayya cikin ciyawa. Duk inda aka ce wannan burtali ne, duk inda aka ce wannan daji ne, to duk jama'a suna tarayya akai, wani baya cewa na wani ni kadai. Saboda haka bai halatta mutum ya je ya sanya katanga ya zagaye wajen dan amfanin kansa da na dabbobinsa shi kadai, bai halatta. Sannan mutane gaba ɗaya suna tarayya wajen ruwa, bai halatta ba. Famfo da aka kawo aka sa a unguwa, wani ya yi dabara ya shigar da shi cikin gidansa shi kadai, wannan idan ya haka ya aikata haramun. Ko rijiya da aka haka a dajin Allah, wani ya je ya kewaye ya yi gona a wajen dan shi kadai ya amfana da rijiyar. Ko rijiya ta unguwa, wani ya ƙara faɗin gidansa da ya shigo da rijiyar cikin gidansa ya rinka amfani da ruwan shi kadai, wannan haramun ne. Sannan kuma bai halatta ba lokacin da za a ce an je ɗiban ruwa a gidansa kuma ya hana. Idan haka ne sai dai ya wa rijiyar waje ta yadda ta wuce sauran kofar gida kuma ba ta shiga cikin gida ba, in ba san ake ta masa kurmi. Amma haramun ne ya hana mutane ruwa. Ko kuma ya ba da ka'ida ga lokacin da mutane za su zo su ɗiban ruwa, idan lokaci ya yi kuma ya wuce kuma sai gobe. Wannan tunda hurumin gidansa ne, kada ake ta masa alfarmar gida saboda tsaro, ya halatta ya haka. Amma ya hana gaba ɗaya, wannan haramun ne. Ina fata an fahimta. To wannan ita ce ma'ana ta farko da waɗansu malamai suka baiwa wannan gaba da ke cikin hadisi ala wa inna li kulli malikin himan. Waɗansu malaman suka ce a'a, manzo Allah ya kawo abin ne dan labari kadai, yana ba da labarin abin da shi ne yake faruwa. Da wuya kaga sarkin da baya da gando sarki suna da shi, amma ba manzo Allah na nuna halacci bane a wannan lokacin, labari kawai yake bayarwa. Halacci din sai a je a nemo ta fuskar wani nassi na shari'a. Idan an samu nassi na shari'a da ya nuna halacci, shikenan abin da suka yi ya zama halal. Idan an rasa nassi, to abin da suka yi ya zama me? Haramun. A aikace sai muka samu cewa sarakuna a da na musulunci suna kiwatar dabbobi a cikin gandu da suka ware don ya zama baitul mali. Kaga wannan ya nuna idan za a yi don wannan manufar, to ya halatta. Amma in ba don wannan manufar bane, kawai don kiwatar dawaki da za a dinka hawa da sallah da su ba don jihadi ba, to kaga wannan ai bai halatta ba. Don shi doki ko ka ajiye shi don lada ko ka ajiye shi don zunubi. Haka manzo Allah ce duk wanda ya daure shi don saboda yana jiran ranar da za a tafi jihadi, to da abin da zai ci da abin da zai kashi duk kana da lada a kai. Duk wanda ya daure shi don alfahari da kafafa, wani mai yawan dawaki, to kuma kullun zunubi yake dauka. Adadin yawan dawakinka adadin zunubin da zaka dauka. Karatun hadisi akwai. To yanzu duk abin da aka faɗa baka fahimta ba, sai ka zo wani gida. Abin da manzo Allah faɗa riga an gama. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ku saurara ku ji. Iyakokin Allah su ne ababen da ya haramta. Duk abin da Allah ya haramta, to bai halatta ka je masa ba. In ka je wa wannan abin daidai yake da ka ƙetare iyakar gidan wani ko gonar wani ko ka tsallaka katangar wani. Ma'ana kwatance ne nan yanzu ake maka don kusanto maka da nesa. Ala wa inna fil jasadi mudgha. Ku saurara ku ji. A cikin jikin dan adam akwai tsoka ɗaya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wannan fi'ili na salaha akan ce salaha yasluhu, daidai da nasara yansuru, akan ce kuma saluha yasluhu, daidai da karuma ya karumu. Iza salahat salahal jasad kulluhu, idan wannan tsoka ta inganta ta zama gyararra, dukkan jiki ya gyaru ya zama ingantacce. Wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu, idan wannan tsoka ta lalace, dukkan jiki ya lalace. Ala wahyil qalb, ku saurara ku ji, ita ce zuciya. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito, wa rawayahu min turukin bi alfazin mutaqariba, sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban da lafazza makamanta juna ko makusanta juna. Akwai lafazin da za ka ga ya dara wannan fadi, akwai yan bambance-bambance, amma dukkan su dai sukan yi tarayya wajen ma'ana, wajen ma'ana. An gane ko? Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, dangane da dukkan abin da ya rikitar da kai cewa halal ne ko haramun ne, me ya kamata kai? Ka nisance shi har sai ji kaje ka nemi ilimi, ka samu cewa halal din ne don ka aikata ko haramun ne don kuma ka haramta shi gaba ɗaya kenan. Amma dukkan abin da kake da rikici akai kuma kaje ka auka masa, to daidai yake da ka auka cikin me? Cikin haram. Don a cikin waɗansu ruwayoyi na wannan hadisi yace fa man waqa fi shubuhati faqad waqa fil haram, ko waqa fil haram, dukkan mutumin da ya auka cikin shubuhatu ya auka cikin haramun kenan. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وانا حديثي أنكر أشد أنس أم مالك ألا شكال الداء قريش دقى منذ صلى الله عليه وآله وسلم. أنس أم مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق النبي أسامك ويرد بينه دي أكن تيتي فقال سيتي لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة ba dai ina jin tsoron ta zanto dabinan sadaka bane la akaltu hadana ci. A wannan hadisi karara mun ga tsantsinin annabi, domin abu na sadaka haramun ne ga annabi da kuma dukkan iyalan gidan annabi. Duk wanda yace shi ahlul bait ne ko sharifi ne, to haramun ne yace sadaka, sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila. An fahimta ko? Duk wanda nasabarsa ta tabbata, babu shakka, babu ƙarya, babu kage cewa lalle shi yana dangantuwa zuwa ga gidan annabi, to haramun ne ya ci sadaka ko sadakar farilla ko ta nafila. Shi yasa manzo Allah ya ga dabino akan titi, to kaga dabino nan ta iyewa wani ne ya sayo a kasuwa buhunsa ya huje har ya zuka zuba bai sani ba, wannan ya faɗi. Kuma ta iya yiwa a'a na zakka ne an fitar kafin a je a kai wa talakawa ya zube a hanya, wannan ya faɗi. To kaga anan ya zama mai mushtabih, mutasabih kenan, kila halal ne kila haramun ne. To manzo Allah mai yayi sai ya nisance shi gaba daya, yace ba dan ina jin tsoron wannan abin ya zama na sadaka bane da na ci. To amma idan da annabi ya nisance shi gaba ɗaya cewa ya gani ya ki ɗauka, ya cewa Anas ɗauki, zai isar da wannan saƙon na cewa eh ya zama dai yayi wara'u ko yayi zuhudu, ko ba haka bane ba? Za mu ce yayi zuhudu, dan ga abu ya gani ya ki ɗauka dan jin tsoro, shi a zuciyarsa yana jin tsoron kada wannan sadaka, amma nan take cewa Anas ɗauki. To amma me hikimar ya furta wannan kalmar tashi mashhuriya laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha, ba dai ina jin tsoron ta zama na sadaka bane da naci. Sai aka ce wannan kuma wani sako na biyu ne manzon Allah ke isarwa. Sako na biyu shine tawazu'u da kaskantar da kai a gare shi. In ya zanto annabi ga kwayar dabino aka sai ya dauka ya ci, to da ni da kai da mu da su fa. Wannan ya nuna tawazu'un annabi. To yanzu ko wani koda aka gafe din nan kwayar dabino ta fada da wuya zai dauka ya ci, ko ba haka bane ba? To ballantana ya ganta a kasa akan titi haka da sauransu, ko da yake dai wani zai iya cewa to ai titunan Madina ba irin na Kano bane ba, domin titunan Madina babu kwatami, sahara ce, ko ba haka ba? Sahara kuma galibi ba a samun datti irin inda calan lafiya take irin nan da can da can da sauransu. To mu dai mun fahimci ya fada a kasa, kuma an fahimci cewa a wurin ba bai datti bane, dan ba zai yiwu a hankali mu dauka akwai datti a jiki, kuma annabi ya dauka ya ci da datti ba, bayan ya koyar da al'ummar musulmi wanke hannu kafin aushi abinci, kurkure baki da aswaki. An tambaye Ummu Aisha da annabi ya shigo gida da me yake farawa, tace kafin komai sai ya dauki aswaki ya goge bakinsa, dan koda zai hira da matarsa kar ta ji wani abu ya fita daga bakinsa wanda ba shi ya kamata ta ji ba, sallallahu alaihi wasallam. To ka koyo sai ga mutun yayi kwana uku bai aswaki ba, yayi kwana uku bai amfani da man goge hakori ba, kuma ya dauki wannan din yana daga cikin zuhudu ko gudun duniya ko kuma su takawa ne ahlul lahi ne. To kuma ahlul lahi kuma sai su zama kazamai, shi Allah sai a rasa wanda za a jingina masa sai kazamai, wannan ba daidai bane ba. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, haka hadisi ya nuna Allah yana son tsafta ga mutane. wannan hadisi muttafaqun alayhi wa anan nawas ibn sam'an ibn sam'an wa anan nawas ibn sam'an an karbo daga nawas ibn sam'an Allah ya kare da gare shi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da mun ci tabbata gare shi yace al birru husnul khuluq aikin da'a shine kyakkyawar dabi'a idan kana son ka san aikin da'a a jumlace shine kyakkyawar dabi'a to kyakkyawar dabi'a kuwa takaitacciyar jumla ce mai fadin ma'ana yin abin da ya dace barin abin da bai dace ba wajen magana tattauna abin da ya dace da barin abin da bai dace ba wajen aiki aikata abin da ya dace da barin abin da bai dace ba duk wannan ya zo mai kyakkyawar dabi'a da kyauta da taimako da kyakkyawar dabi'a ce rowa kuwa kaga mummunar dabi'a ce kaga mutum ya bar rowa yake kyauta wato dai kyakkyawar dabi'a tana da fadin ma'ana wal ismu ma haka fi nafsik abinda yake laifi ko zunubi ma haka fi nafsik shine abinda duk yake tsayawa wuri daya a cikin zuciyarka haka bi ma'ana ta harraka wa taraddada fi qalbik da abinda kaji ya kai ya dawo in yi ko kar in yi to shine abinda ake kira al-ism wannan shine ma'auni na al-ism ga mutumin da yake mai daidaitaccen yanayi mai daidaitaccen imani da abinda kaji kana kwangaba kon baya to wannan manzo Allah ya ce zunubi ne ma haka fi nafsik abinda ya kai komo a cikin zuciyarka wa karihta an yattali'a alaihin nas kuma baka san mutane su gani to wannan ya zama zunubi domin idan ba zunubi bane ba ai ba ruwanka da mutane su gani ina fata an fahimta yanzu misali mutum akan mashin ya goyi matarsa ta sanya hijabi yana zai damu idan mutane sun gani a cikin mota ya dauki matarsa daga gefe yana tukawa suna tafiya zai wani samun damuwa ne ya tafi asibiti yana rike da hannun matarsa suka shiga har wajen likita suka fito zai damu ne baya ji wani abu dan yayi haka amma duk mutumin da ya dauko matar da ba ta shi ba muharramarsa ba ba dangi iya babu nawa ba ya shiga mota da ita za ga yana kwanto baya san mutane su gani baya san mai bi titin da idan an ga plate number din shi za a gane wannan fa wannan ne da wata gane yake kowa ya sani cewa ba matarsa bace ba ha kawai zai tsirgu to wannan shi ne abinda ke cikin zurbi ballantana kuma ce ya dauke ta a mashin kaga ai abu dane kuma gaba daya nan wurin ballantana a ce ya tafi da ita wani wuri wurin taron jama'a irin asibiti ko a fita wani wuri a fita inda jama'a suna taruwa kaga duk ba zai so mutane su ganshi da wannan ba galibi sai dai ya aika da direba ya dauko masa ita tunda ba matarsa bace baya san mutane su ganshi to wannan shine zulubi ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nafs ma la yace haka bil ha'i al muhmala wal kaf ay taraddada fihi abinda ya kai komo a cikin zuciya wato kenan da abinda ya maka kai komo a cikin zuciya me ya kamata kai shine ka bar shi dan wannan yana daga cikin warau ka bar shi wa anwab satabin sa'id radiyallahu an قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وانا حديثي أنكر قوشي دقوابي صح ابن سعيد yace nazo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ji'ita tas'alu anil birri ka zo ne kai mun tambaya dangane da albirru menene albirru kafin ya faɗa manzo Allah ya ce masa haka saboda ana sanar da shi ta fuskar wahayi fa qala sai yace na'am qultu na'am nace da shi eh haka ne nazo ne dai in tambaya menene albirru fa qala sai manzo Allah sai da shi istafti qalbak ka nemi fitowa daga zuciyarka za ka samu ansa albirru matma'annat ilayhi nafs shi aikin da'a shine abin da rai ya natsu zuwa gare shi wato ma'anna ilayhi alqalb zuciya ta natsu zuwa gare shi abinda kaji ka natsu 100% baka jin kunyar kai shi a gaban kowa to wannan shine aikin da'a wal ismu ma haka fi nafs amma zunubi kuwa shine abin da ya kai komo a cikin zuciyarka wa taraddada fi sadri kuma ya kai komo cikin kirjinka wannan shine wato ainihin al-ism wa in aftaka an-nas ko da mutane sun baka fatawa da kishiyar haka to wannan abin da na faɗa ma shi zaka yi aiki da shi wa aftauka kuma suka ƙara baka fatawa din ne wannan taukidi ne wa in aftaka nas ko da mutane sun yi maka fatawa wannan hadisi ne hasan rawahu ahmad wa darimi fi musnadaihima imam ahmad da imam darimi sun ruwaito kowanne a cikin musnad din sa وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها كوكتي سروعة كوكتي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضأت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره وأن أبي سروعة أنكر أبو حديث لك أبو سروعة شيني عقبة ابن الحارث Allah shi kare da gare shi annahu tazawwaja ibnata li ihab ibn aziz shi uquba ibn al harith ya auri wata mace wanda take iyace ga ihab ibn aziz a wata riwaya an ce ana mata alkunya da ummu yahya fatatuhum ra'atu bayan ya aure ta an daura aure sai wata mace ta zo masa فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها ني مي شاير واتي نا شاير دكيكم نا شاير ديتا ده هكا يزي تازم الأخت من الرضاء إرؤوك تشاير واتي وانا قائدة مسلم إرؤوك تشاير واتي تازم حرام تند من ذا التي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب دنگنتك إذن ودتك حرمت أورتيا to irin wannan dangantakar ta fuskar shayarwa ita ma tana tabbatar da haramci an gane ko matar da ta shayar da kai daga biyar zuwa abin da ya sama sau biyar zuwa sama ta zama haramun a gare ka ka aure ta daidai da mahaifiyarka ta haife ka sannan kuma ƴaƴanta gaba ɗaya sun zama haramun ka aure su dan sun zama yayyanka ko kannanka yayyanka in sun girme ka ko kannanka kaga babu dangin iya babu na baba amma me ya haifar da wannan shayarwa Allah ya haramta ce wa akhawatukum min ar-rida'a yan uwanku ta fuskar shayarwa haramun ne to mutun ya aure mace kawai sai wata mace ta zo ta ce na shayar da ku saboda haka yanzu ta zama kamar kanwar ka kenan bi halatta ka cigaba da auratta ku fa qala laha uquba sai uquba yace ma alamu annaki ardatini ni fa ba ni da masaniyar cewa kin shayar da mu in ji angon kenan wala akbartini kuma da can abiki ba ni wannan labarin ba sai yanzu saboda haka ni dai ban gamsu ba amma ina taraddudi فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اما كيكي سي هاولا كومن سي تفو مدينه وجان النبي كيلومتر 420 كو سما ده هكا اكن راقومي اغا تفير وجان كوانا 4 كو 5 دن يجيوا انو فتوا فساله يتنبي النبي تيوا غفا ابن ده يفال نا اوري ماشي تو كوما وتا ماشي تازو تاسي تاشا ده ممودكا ني كو بانا سان ان ربه ده ايتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل الله تي كيف وقد قيل to tiya zaka cigaba da zama da ita bayan kuwa riga an ce an shayar da ku tunda riga an ce ta shayar da kai ai babu dama kuma ka cigaba da zama da ita fa faraqaha uquba sai uquba ya rabu da ita wa nakaha zawjan ghayrahu ta je ta aure wani mijin da ba shi ba kaga wannan yana nuna wara sannan nan take yana nuna mai tarku shubuhat domin labarin nan su kawo cewa na shayar da kai tunda ba a ce ta kawo shaida ba ta iyewa gaske ne ta shayar da su ta iyewa gaske ne ta iyewa ba gaske bane amma su duka suna yara za su iya tantancewa ya shayar da su waye bai shayar da su ba yanzu a nan cikin mu ne na zaune wata tsohuwa ta zo ta ce lalle ta shayar da shi kuma an zauna a gari guda ɗin tarihi ya nuna kila ma an yi makwabtaka ko an taɓa zama gida ɗaya amma shi lokacin yana yaro ba zai iya haddasa cewa ta shayar da shi ko ba ta shayar da shi ba kaga mutum zai samu kansa cikin me cikin shubha kila ta shayar da ni in ta shayar da ni kenan ta zama uwa gare ni ƴaƴanta sun zama kanne a gare ni ba zan aure su ba in ko ba ta shayar da ni ba kaga babu wani abin nan halal ne to kaga wannan ya zama amrun mustabih to me ya kamata mutum ya yi sai ya nisanci mai shubha dan ya kubuta da addininsa da mutuncinsa. Manzo Allah ce to ya zaka yi bayan an riga an fada? Ma'ana in maka cigaba da zama da ita wancan labarin yana nan yana yaduwa. Mutane da suna cewa yana zaure da kanwarsa minar rida'a, ukhtuhu minar rida'a. Ma'ana haka na iya faruwa. Kaga anan ba a ce ta je ta kawo shaida ba, kawai sai manzo Allah yace kawai a kyale gaba da. Ina ba ta an fahimta. A'a wannan ba shi muke magana ba, muna magana a shayar da jariri yaro karami, muna magana a shayarwa da take nuna haramci shayar da yaro yana karami a daidai lokacin da baya da abinci sai nono, shi muke magana a kai. An fahimta ku? Lafazin ihab, wannan hadisi Imam Bukhari rawaito shi bi kasr alhamzati ihab, alhamza zaka yi mata kasra, wa aziz bi fathi alaini wa bi zayin mukarrara, aziz kuma zaka yi wa ainin fataha, zayin kuma ta mai metu so biyu, aziz. An gane ku? Wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma, wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma qala hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, rawahu at-tirmidhi. Daga Hassan ibn Ali, Allah shi kare da a gare su, yace na kiyaye na haddace daga bakin manzon Allah yana cewa da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa ga abin da baya sa maka kokonto, kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa ga abin da baya sa maka kokonto. Ma'ana da abin da kake da shakka akai mafi kyau ka rabu da shi. Ma'anahu utruk ma tashukku fihi wa khudh ma la tashukku fihi. Imam an-Nawawi yace ma'anar wannan, kyale duk abin da kake da kokonto, riki abin da baka da kokonto a kansa. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gulamun yukhrij lahu al-kharaja wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi fa jaa yawman bi shay'in fa akala minhu Abu Bakr radiyallahu anhu fa qala lahu al-gulam tadri ma hadha fa qala Abu Bakr ma hu قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. na da wani bawa lafazin gulam ana amfani da shi ga yaro karami, sannan ana amfani da shi ana nufin bawa, sannan ana amfani da gulam ana nufin jaribin mutum, bar dai wanda ba matsoraci ba, kaga babba ne dai, dan mutum ba ya zama jarumi sai ya zama baligi. An fahimta ku? Abinda wannan yayi kenan, waye yake da suna Safwan ibn Mu'attil, wanda aka zarge shi cewa yayi kaza da ummu na Aisha, Allah shi kare ta a gare ta. Bayan aya ta sauka an wanke an goge wannan labari an ce ƙarya ne, sai ya gamu da Hassan ibn Sabit, kuma ya san Hassan ibn Sabit da cikin wanda suka yada wannan jita-jita da takobinsa, ya zaro kai masa sara. Yana cewa talaqqa dhabab as-sayf minni fa innani gulamun idza ujitu lastu bisha'in, yace karbi tsinin takobi dan kasancewa ni din jarumi ne in an fasatar da ni ba mawaki ba. Yace bi annani gulamun, kaga gulam anan yana nufin me? Shuja'a. Idza ujitu lastu bisha'in, kaga kenan gulam na daukar ma'anoni da yawa cikin larabci ya danganci. Ya kai qalat anna yakuna li gulamun wallam yamsasani bashar, gulam kaga yaro karami. Abu Bakr Siddiq yana da wani bawa, yukhrij lahu al-kharaj, yana zuwa yayin lebarance kawo masa kudin al-kharaj kenan. Lafazin al-kharaj anan abin da ake nufi da shi a wannan hadisi, wato yana da bawa, yakan ce da bawan ka je kai aiki a yini, duk abin da ka samu ni dai ka kawo mun naira 200 a ciki, abin da ya dora kai na baka ya zama naka. To wannan abin shine kharaj. Ko da abin da ka samu ka kawo rabi ka dauki rabi, ko ka dauki biyu bisa uku ka dauki rabi. In ya sami 300 aka ce dauki biyu bisa uku, kaga zai kawo ma nawa? 200 rike 100. In ya samu 600 zai dauki 400 rike, wato ainihin 200 kenan. Ma'ana je ka kawo abin da ya sauka kaza cikin kaza, shine kharaj din. Yana da wani bawa wanda yake kawo masa kharaji kaso sananne a cikin abin da ya shafi dukiyar da yaje leburanci. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi, sayyidina Abu Bakr ya kasance yana ci daga abin da wannan yaro ya kawo. Faja'ahu yawman bi shay'in, sai wannan bawa ya zo masa da wani abu wata rana, fa akala minhu Abu Bakr, sai sayyidina Abu Bakr yace fa qala lahu al-ghulam, sai shi bawan yace da shi tadri ma hadha, ka ko san me kace yau, me yasa ka kyale shi yace zaka tambaye shi. Fa qala Abu Bakr, sai Abu Bakr yace wa ma huwa, to menene? Qala, sai yace kuntu takahantu al-insani fil jahiliya, a lokacin jahiliya na tabewa wani mutum bokanci ko duba. Wa ma uhsinul kahanata, wallahi ba ma iya bokancin ko dubar ba, illa anni qadatuhu, yaudarsa kawai nayi. To a wannan lokacin nayi masa nayi a matsayin bashi bai biya ni ba. Falaqiyani, yau ko sai ya gamu da ni. Fa atani bi zalika, sai ba ni sakamako na nawa can dubar ko bokancin da nayi tun lokacin jahiliya. Fa atani bi zalika hadha alladhi akalta, wannan abin da kace daga wannan kudin duban ne, kace daga kudin duba. Fa adasala Abu Bakr ne yadahu, sai sayyidina Abu Bakr ya sanya hannunsa cikin bakinsa. Fa ka a kulli shay'in, sai da ya amayar da komai da yake fi batnihi, daga cikinsa. To kaga wannan kaiwa mutuka ne wajen mai wajen mara tsantsini. Mai yawa yana sanar da hadisin manzala da yake cewa dukkan tsoka ɗaya da ta bullo ta fuskar haramun guta ce ta cancance ta a ranar tashin kiyama. Tsoka ɗaya jikin ɗan adam idan ta fito ta haram sakamakon haramun da mutum ya ci, to da wuta za a narkar da ita ranar tashin kiyama. Kaka wani ai ba karamin tashin hankali ba ne. Ya kamata mutum ya tsantsani dangane da me zai ci me zai sha, ya tabbatar ta hanya ta halaliya ya samu. To a nan sai malamai suke cewa me hikimar sayyidina Abu Bakr har ya amayar, tunda dai wannan yaro ya yi wancan abu lokacin jahiliya, yanzu kuma ya furta kalmar shahada. Ba duk kalmar musulunci ta rushe wancan abin ba na kafin can. Amma tare da haka sayyidina Abu Bakr din da ya tsabar ya gujewa kansa haramun da abin da ya kama da haramun, sai da ya amayar da abin da ke cikinsa. An fahimta ko? Ma'ana abin da ya yi din nan bai zama wajibi a kansa ya yi ba. Na farko dai abin ya faru tun jahiliya, wanda anzala al-islamu yajibu ma qablahu. Na biyu kuma wato ya zo ya ci ba tare da ya sani ba, tunda kuma har ya ci ba tare da ya sani ba, to baya zama daga baya in ya sani a ce kuma wajibi ne sai ya amayar. Ina fata an fahimta. Na uku kuma ba shi ne ya yi mumarasa na wancan aikin ba. Akwai bambanci tsakanin kai ka nemi haramun da kanka da kuma wani ya nemo haramun ya baka kaci. Ina fata an fahimta. Kana cikin bukata, wani ka wani da tsari ba ka ci abinci, a sai ta yankan aljihu ce sane yayi, kai kuma kace ka sai abinci kace ka ci halal ko ka ci haram? Ka ci halal, ba haramun kace ba. Ai kai ba kai kace kai yankan aljihu ba, sai dai kuma idan ka san dan yankan aljihu ne, to bai kamata ka karba ba, dan karbar na nuna ka bashi lasisi ya ci gaba dai. Ina fata mun fahimta. To kaga anan dai akwai bangalori guda uku da sayyidina Abu Bakr, idan an bi ta wannan bangalori ba ne fiye ba. To amma tare da haka dan tsintsini, sai da ya amayar da abin da ke cikin sa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito, al-kharaju shay'un yaj'aluhu as-sayyidu ala 'abdihi yu'addihi ila as-sayyidi kulla yawmin, wato wani abu ne da bawa zai kallafa wa bawansa kullun ya rika kawo, shine al-kharaj. Wa baqi kasbihi yakunu lil-'abdi, sauran abin da ya samu kuma ya zama na bawa idan ya kawo na ubangidansa. Wa an-nafi'in anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana farada lil-muhajirin al-awwalin 4000 وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. أنكر حديثي ده نافع مولى بن عمر كده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000. عمر بن الخطاب يا فرلن تاوى دكما ما سهجران فرقو معنى يا كسا ياتي أباسو 4000 وتدبوه الهدو دقا تكن بيت المال ديناري قدرها ميدبوه الهدو إيش كوا أباسي سواء ما شكرا كوا أوتاو الله أعلم ban samu tafasil na sharhin cewa a shekara ne ko a wata ba ko kuma kaso ne lokaci guda. Daga cikin baitul mal yace dukkan wani muhajiri a bashi 4000. An gane ko? Wa farada li ibnihi 3000. Amma ɗansa Abdullahi ibn Umar kuma sai yace shi wannan a bashi 3500. kaga an rage masa nawa 500 akan yadda ya kamata a baiwa sauran. Faqila lahu, sai mutane suka yi masa magana, huwa min al-muhajirin, suka ce ya Abdullahi, ma na daga cikin muhajirun, shi ma daga Makka yazo aka zo da shi, dan me sauran yan wasu muhajirun an ba su 4000, shi ya ba shi 3500. Falima na kasahu, dan me Umar ya tawaye masa, ka ji fa shi Umar shi ne uba ga Abdullahi, shi ya rabon ya rage. Yanzu mutane ne sauran talakawa suke ihtijaji, suke protest cewa a'a sai an bashi, yana cewa ba za a bashi ba, kaza za a bashi. Kamar yanzu talakawa su ce lallai sarki sai an yi wawa da kaza, na cewa ba za a yi masa ba, ai kaza cancanci a bashi. Ko a ce talakawa su cewa gwamna lallai sai kaiwa ɗinka kaza, na cewa a'a ba za a bashi ba, ai kaza ya dace a bashi. Ko talakawa su cewa cewa bane local government lallai a waɗanka kaza, ba fa ina nufin sarkin Kano ba, ina nufin dukkan sarki, ba ina nufin gwamnan Kano ba, ina nufin dukkan gwamnoni. Kun san ku, sai wani zai ce na cewa sarki kaza, kuna cewa gwamna kaza, ni dai na ce sarki kuma na ce gwamna. Kuma a Najeriya sarakuna suna da yawa, kuma gwamnoni ma suna da yawa, kuma cewa bane local government wajen 770 kuma ake da su, kaga ba Nasarawa ne nake nufi ba. To talakawa su ce su ba su yadda ba sai an bashi kaza. Fa qala sai Umar ce inna ma hajara bihi abuhu, yayi hijira amma ba da kansa ba, yana yaro karami, baban sa ne ya taho da shi, shi fa shine uba. Yace yana shi Umar yana so ya ce eh yayi hijira amma ba shi ya taho da kansa ba, baban sa ne ya taho da shi. Ma'ana lokacin da aka taho da Abdullahi dan Umar yana yaro bai balaga ba, yana da shekaru 13 ko wani abu makam, ko 12 ko wani abu makamancin haka, kaga bai kai shekarun balaga ba. Ballantana ce shi ya taho da kansa, baban sa ya taho da shi, don haka ba za a daidaita shi da wanda suka yi hijira da kansu ba. Ya kulu, abinda Umar yake so ya ce laysa huwa kaman hajara bi nafsihi, Abdullahi dan Umar bai zama ba daidai da wanda ya hijira da kansa, tunda shi mahaifinsa ya taho da shi. To kaga wannan ya kai matuƙa wajen tsantsi ne, kar ya daidaita shi da sauran muhajirin, ka duba bambanci fa. Lokacin ba an ce yaro ya sallama kansa yana shekara 7, to shi yana dan shekara 11 ko 12 fa aka yi hijirar da shi. Ya ma wuce shekaru 7 na fara yin sallah da shi aka yi hijira, kaga amma yana ganin cewa inda zai ce al-muhajirun, yan dukkan ayoyin da suka ce al-muhajirun da al-ansar ba su shafi Abdullahi dan Umar ba, sun shafe shi, amma shi yana ganin a'a daga baya bayan ya zama baligi ne ya zama muhajiri, amma kafin balaga ba muhajiri bane, dan ba shi ya taho da kansa ba, kawo shi aka yi. Wa an Atiyyah ibn Urwa as-Sa'di as-Sahabi radiyallahu anhu, an karɓo daga Atiyya ibn Urwa as-Sa'di as-Sahabi, Allah shi kare da a gare shi, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace manzo Allah ta rada mince su tabbata gare shi, yace la yablughul abdu an yakuna, la yablughul abdu an yakuna min al-muttaqina, bawa bai isa a lissafa shi cikin masu takawa ba, hatta ya da'a ma laysa bihi ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba, hadaran lima bihi ba, har sai mutun ya bar abinda ba ya da laifi dan jin tsoron kar wata rana ya fada cikin abin da yake da laifi. Wato bawa yakan zama mai takawa ne lokacin da ya bar wani abin da a'a cewa la ba'sa babu laifi, amma shi yana ganin la ba'sa din nan faƙila yan ambanta ka akwai ba, sai ya bar shi, to ya zama mai takawa kenan. To amma sai da shi wannan hadisin da'ifi ne, hadisi ne da'ifi. Babu sai babil uzlati inda fasadin nan, zamu iya shiga ku ko lokaci yayi, lokaci yayi ko lokaci yayi, to sai mu takaita akan haka. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum warahmatullah. Tunda shi az-zuhud, ko da kike rubutun da kai ba daidai ka rubuto ba, kalmomin zuhud, mai yin zuhudu za a ce masa zahid, zahid. Az-zuhud din daban, az-zahid mai zuhud kenan. To al-wara shi ko mai yin sa mai za a ce, mai yin sa za a ce masa al-wari'u, wato wara'u din suka mata kasra ya zama mai yin wara'u kenan, idan kai mata fataha ya zama su kansu wara'un da kansa. Wannan shine bambancin su ta fuskar furtawa a baka. Tabbar ka ta shafi karatu, kai bana ce ka tsaya ko ba ta shafi karatu? Bismillah. Ba ta shiga karatu ba, dabara sai kawai za ka yi ba, na wallahi ba ta shiga karatu. A to faɗin shi. Ta yi lanta mutsalar wannan wata shakkar dan duk abin da ba shi ne matashiyar magana ba a cikin jawabi yazo bai safi karatu bai safi karatu ba lokacin da nake kokarin cewa me yake haifar da shubha din al-istiba me yake haifar da shi ko dai mutum bai san nassi ba ko ya san nassi lakin khafid alaihi dalalatu ko nassi ne am yana jin tsoron a samu khas ko nassi ne mutlaq a samu muqayyad ko nassi ko nassi ne ina jin tsoron a samu nassi kadan sa wannan ya zama mansukh wannan shine abin da na kawo kaga lokaci kaga yanzu idan na gama sai kace zaka tambaya akan nasikul mansukh kaga wata safi karatu ba matashiyar maganar mu wara'u da kuma kaucewa shubha wannan ita ce matashiyar magana kaga wanda ya magana yace a bambance masa ma'anan an ce az-zuhud shi mai zuhudin sunansa zahid to al-wara shi mai yin wara'un me za a ce kinan shi al-ware fulanul wari'un an gane ko to kaga wannan maganar ta safi karatu kai kaka duk waɗanda suke hannuna nan gurin babu da ɗaya da shafi karatu ko kuwa wanda ta shafi karatu ko mai fatiha mutanci na'am do abu ɗaya ne amma manzo Allah ya maimaita guda biyu dan tawkidi dan karfafa ma'ana na'am wa alaikum salam duk da haka ta zo matarsa mutum yar uwarsa ce ta shayarwa bai sani ba sai je aure ta har kuma suka haihu daga baya sai aka ba shi labari ana ba shi labari shikenan daga wannan lokacin ya sani aure ya mutu amma ƴaƴan nan ba ƴaƴan shegu bane ba ƴaƴa ne na halal za su gaje shi shine mahaifinsu na'am wannan baya cikin abin da sai dai ko mace to zai shiga cikin warau ko ba zai shiga ba ka tsinci dukiyar wani bawan Allah sai ka je ka kai masa kayansa ka ce gashi ka je na cigiya shi kuma sai dauko wani abu ya baka aslan in kai ba kai ka tambaya ba har kawai ya ga dama dauko ya baka ruwansa dai kawai abin da ya kamata ka lura shine inda ba zai ba inda bai baka komai ba za ka ji haushi in bai baka komai ba to me hujjar ka na jin haushi tunda dama an ce idan ka dauka ka bai mutum kayan sa kai cigiya ba a ce ka rike ba baka da hujja kake da shi to wannan ba daidai bane ba ka tsinci kayan mutum ka tsinci kamar hansa din sa a bugo waya a rika cewa wai nawa za a biya ni wannan haramun ne dan me zai ce a bashi wani abu da kaida manzo Allah ya ce in ka tsinta kai ka je kai cigiya ma ka nemi mai shi haka manzo Allah ya nuna to dan me zaka rike ko mai shi yace gani kuma kace bazan bayar ba sai ka biya ni kaza ma'ana in nace to bazan biyar ba ya rike kenan kuma to wa bashi wannan haƙƙi wannan duk abin da yake nuna wa lalacewar al'umma da zahilci da kuma shine ta hasabu na hayyana wa huwa inda Allah daidai da abin da ayar ta nuna kenan Allah ya tsare mu na'am haramun ne duk gidan mai da suke sayar da mai su masu sayar da mai ba za su baka ba har sai ka ba su wani abu haramun ne su sani duk kudin da suka karba haramun suka ci akalu amwalin nasu bil batil ne bai halatta ka ba su ba kai ma kanka dan daure a ƙarya gindi ne a to mutane sai musu tawaye mana su duka sun isa har kawai masu ba da mai su hudu ko su biyar sai su gagare mu 100 ko 200 200 ko 300 shikenan wannan kyale barza da muke ba mai kata shi yasa take zama sunna tabbatacciya a cikin jama'a amma me hujjar mai auna mai a gidan mai yace wai ba zai sayar maka ba sai ka ba shi wani abu ko ba zan baka full tank ba sai ka biya da wace hujja mu muke kyalewa shi sabar na take yaduwa tsakanin mu amma kowa ya fito ya nuna wannan munkari ne ya yi inkarin sa ka tara masa jama'a a yi hayaniya ta minti 10 ba a bada man minti 20 kai baka yadda ba wannan haramun ne za a samu wanda za su goyi bayan ka idan aka yi 3-4 idan wani ya zo na gaba za a biya dura ba sai ya wuce kar in gaba da masifaffai irin wancan da haka shike na ba tsawon rubutun bane ba inda a nan gudun to faɗi da bakin kai wannan ba shubha bace, an karanta ta ga tanan gurin ba wani shubha inda wannan shi to badin to badin
dai shi a wajen ne
to
bayan wajen ne ba sai wancan mai fiyare ne dama yace bai kamata su taka kan ko Allah ba shi wancan yace cewa za a aure da wannan sai ya zo yake ta abin nan a gida gudu kaza kana yake ta ba aure da wannan ba aure ba hatta gida da ba zai fata mun shi ba aure har ko ba da
wani wani da ya rike wani wani da ya rike 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 wani bayan ya auri wata sai kuma mahaifin yayin dama cewa an fasa karatun yazo ayi auren shi kuma da yaji an ce masa yazo ya aure ta dama wacin ta farkon kila dama ita yafi so sai yazo yake wata gida sababi yana son da ya kore ta da haka har yake ce mata shi ba aure a tsakanin su ba aure a tsakanin su ta tashi ta fita to ai tambaye shi za a yi me kake nufi da ba aure a ciki tambaye shi kawai za a yi faɗa mana me kake nufi da ba aure ka sake ta idan shi na sake ta shikenan idan shi ya sake ta shikenan Allah zai musanya mata da wanda ya fi shi alkhairi don wannan ya nuna cewa dama ya karbe ta ne Allah larurati ba san ta yake ba domin in yana son ta tun farko babu yanda za a yi yanzu dan wancan ta dawo kuma yace zai koma zai ce mata ai na riga na aure domin yanzu idan ta tsaya kila shi ba zai iya hada guda biyu ba kuma shi ya fi son wacce eh ya ka shi ne maganar so yake ya kore ta kawai ya aure wancan ma'ana da waɗancan suka ji labarin cewa ai ya kore ta gida sai suka ce a to mu ko ba za mu bashi ba kaga ya dawo kansa shi yanzu da ya dawo ya ce ba suke yake nufi ba maganar ba aure a tsakani ai ba ta ɗaukan wata ma'ana sai saki inda ya yi ɗaya yanzu ya zama na biyu kenan ya yi na biyu kenan to sai maganar kome in tana cikin ita yana da dama ya komar da ita amma ka'idar komai shine ba shi halatta kamar yadda mace sai in kana da niyyar zaka ci gaba da zama da ita dan wannan shine sharadi falazna alaihi ma an yataraja in zanna in akwai zato mai rinjaye ita ta yadda a koma dan zaka zauna shi ma ya yadda ya yadda ta dan za a zauna amma idan babu wannan to ko ya ce ya komai komai bai yi ba kenan dan haka ai kokarin a bincike wannan tattare da shi amma ya tabbatar cewa yayin suke nabi ke ne yan saura na uku a gaban su saura daya
assalamu
alaikum salam
mallam kafin zani da yake wanda a wasu malamai sun ce wai idan mutum ya je magabata a idan bai yi adai ma wai a kuskure da shi zan ta ta hanyar da ya tuko ya zama kawai
ba gaskiya ba ne ba a karanta wata sura a cikin makabarta waɗannan addu'o'i kawai ake karanta a roƙa musu gafara in baka iya su baka ce ya Allah ya muku gafara ya Allah ya muku gafara ba shikenan ba duk wanda ke kwance a wannan waje Allah ji kansa Allah masa gafara shikenan wace ce ka karanta suratul kafi minti nawa zaka kana karatu suratul kafi ko da suratul yasin a makabarta na'am me ba wani wuri mai nisa wannan magana mun riga mun gama da ita tun shekara biyu ko uku da suka wuce ka nemi kasar wajen masu kasar nemi su zaka ji ka tambaye shi ana tashi ka ce musu kasar din da ni Ja'far ne magana a ci kake ko ba za ci ba eh to wannan duk ba da alaka da abin da muka karanta yau in daga Taraba ne ka ce su tambaye Malam Ibrahim Jalo duk fata wanda yayi ita ce tawa ba sai sun zo Kano ba mun gama da akwai wata tambaya wanda take da alaka da abin da muke daga kai shi kenan fadi eh eh haka ne
ba so haje haje shi da haje shi da
kware duwan da ya ajiye shi don fariya don kafafa haramun ne abin da zamu yi sannan mun fada a wani sallar yaji ne zuwa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
نستغفرك ونتوب اليك. اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. وسبحانك اللهم